kenan a wannan shekara ta 1426 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 12 ga watan 3 shekara ta 2005 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin, wannan kuma shine darasi na 67. A darasin da ya gabata mun je karshen babi, yau za mu tashi farkon babi, babu fadlil ju'i wa khushunati al-'aysh wal iktisari 'ala al-qalil min al-ma'kul wal mashrub wal malbus wa ghayrihima min hudud an-nafs wa tarki ash-shahawat. Babu fadlil ju', babin da yake magana dangane da fallar yunwa, wal khushuna wa khushunatul aish da kaushin rayuwa, wal iktisari ala al qalil da hakura a bisa ga dan kadan, min al maakul na abinci, wal mashrub da abin sha, wal malbus da abin sitirtawa a jika, wa ghayrihima da wannan su, min hududin nafs cikin bukatun rai, wa tarki shahawat da kuma barin kayan sha'awa. Wato abinda wannan babi zai karantar zai kunshi ayoyi da hadisai da suke nuna fallar yunwa. Wato idan mutum ya samu kansa a cikin karamin karfi ta yadda wata rana ya koshi wata rana bai koshi ba, to me ya fallar irin wannan rayuwar, ta yadda wata rana ka kwana da yunwa, ko wata rana ka yi da yunwa, ko wata rana ka ci abinci biyu a madadin uku, ko ka ci abinci ɗaya a madadin uku, menene falalar da ke tattara a cikin wannan idan har Allah ya ajiye ka ne a wannan matsayin kana da imani? Ina fatan kun fahimta. Ba yunwa da zai dawo wa kaina ba, ina da abinci a gidana in kici, kana da abinci ka kici, ba wannan ake nufi ba. Haka Allah ya jarrabe ka kana da karamin karfi, amma karamin karfin nan talaucin nan bai gigita ka kabar addini ba, bai sa baka halartar sallar jam'i ba. To duk mutumin da yake cikin irin wannan hali, wata falala gare shi, wani matsayi gare shi cikin addini? Ina ba ta mun fahimci hoton abin sosai, don karmu mun na fahimta ba yadda ya kamata ba. Wa khushunatul aish da kuma kaushin rayuwa, wato rayuwa da take mai kaushi, wadda ba ko mutum baya da wadatar ababen da yake son ya samu wadatar su. Yana son gida na kanshi amma yana gidan haya, ko yana son gida mai yalwa amma yana gida mai matsatsi, dakunan sun yi masa kadan, yana son ya ƙara aure babu hali ba inda zai sa da sauransu. Yana son ya ɗaki da turaka, baya da turaka, dole sai dakunan matansa yake bi, yau yana can gobe yana can gurin, duk fallasa ta kama shi cikin ƴaƴansa. Gobe yana ɗakin suwanci, gobe jibi yana ɗakin suwanci, yana son lissafin wani ɗaki kake. Kada in kana turakar ka baka da wannan tonin asirin ko ba. Wal iktisari al qalil da takaitawa a bisa ga ɗan kaɗan, a bisa ga rabo kaɗan, minal ma'kul na abinci, ta yadda mutum zai takaita abin akan abin da zai hana shi jin yunwa, ko da kuwa bai kai matuƙa ba wajen daɗi. Wal mashrub haka abin sha, ya samu ruwan da zai kasa masa kishirwa, ko da ba zaki ko da ba mai sanyi ba ne. Wal malbus da abin tufafi, ya samu abin da zai suturce al'aurarsa babu yabo babu fallasa, ko da ba shi ne irin tufafin da ake yayi ake ketare ne da shi ba. Wa ghayrihima da waninsu, cikin wa ghayrihima sai malami masu sharhi suka ce kamar me, tunda yayi magana akan al-ma'kul abinci, wal mashrub da abin sha, wal malbus da abin suturtawa, to kuma wa ghayrihima da waninsu kamar me kenan? Kalmar ka wato abin hawa kenan da kome, bai magana muhalli ba, wal maskan wurin zama da kome. Idan mutum ya samu wannan ciki na riga gama, yawwa almanka a bar aure. Ina ba ta an fahimta, wato mace abin nufi dai cikin waɗannan gaba ɗaya komai ya takaita bisa ga larura. Mutumin da ya takaita wa kansa bisa ga larura, abin da dole sai an same shi a rayu cikin waɗannan ababen, abin hawa ba lalle ne irin na suwani ba, amma dai kana da shi zai gurgura ya kai ka unguwa ko ya kai ka wurin aikinka, amma kila ba shi ne na ketare ne ba. Gida ba lalle ne yawo da ce ka ba, amma dai akwai shi sawa'un naka ko kuma na haya. Sannan abinci, sannan abin sha, sannan sutura, sannan kuma matar aure ba lalle bane ba irin su wancan, amma dai kama dai kana da taka dai, wanda ya tarin tsaye maka ido ta hana ka fadawa cikin zina, ko da kuwa kyanta bai kai mutuka ba, matsayinta bai kai mutuka ba, komai nata ba irin na san kololuwa bane ba, amma dai kana da ita, kun yi tarayya ku duka, kowa za a ce yana da iyali, ya ba ta za a ku fito a ga tawa ta fitike wallahi na kunya ta kama ka, ko ba gaba kana da iyali, ba wanda san me ke boye a gidanka, musamman matan da kana kulle, ni ma ina kulle, shi ma ina kulle, wa san wace gidan kowa, kowa sai ta balanzana, shi ma mai iyali ne, duk dai mace kan ai mace ce, babu rabin mace. To waɗannan su ne ake nufi wa gairihi ma min huzuzin nafs, cikin bukatun zuciya. Huzuz zam'ina na alhazzu, alhazzu shine abinda zuciya ke so, ko rago ko kaso, watarki shahawa da kuma barin kayan sha'awa. Wannan shine abinda babin zai karantar da mu. Qala Allahu ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الله كيما أفوى يوديكم فأوش فقا تيزن جبا ما قس كيازن صلوان ذاتي بان سن جبا دمو فوقلون على عبنا شاقون لكي باقي دابو قلت لكي ما صلو لكي شين يكوما دندن انجي مغانا ما دي دالا اندي انجي اتما كامون دلوان ذاتي هكا باوي سيدة مدرابا كولي da ganyen shayin a ciki kofi ɗaya haka zai taimaka mu magogoro na bana abin, inda za a samu lemon tsami a yanka a ciki to zai fi kyau. Wannan ba ta gaba wace bukata ce. Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u sala wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Ubangiji ce fa khalafa min ba'dihim khalfun, sai waɗansu mamaya suka mai min ba'dihim a bayansu, suka mai gurbin su a bayan waɗancan magabata din. To su waɗannan mamaya adaa'u as-salata, sai suka tozalta sallah, wattaba'u ash-shahawat, suka bi ababan sha'awa, duk abinda zuciya ke sha'awa sai suka rika biye ma zuciya cikin abinda take sha'awa. Fa sawfa yalqawna ghayya, da sannu za su gamu da azabar Ubangiji, za su gamu da uqubar Allah ta'ala bisa ga hakan da suka yi. Illa man taba wa amana wa amila salihan, sai fa wanda ya tuba sannan ya aikata kyakkyawan aiki, fa ula'ika yadkhuluna aljanna, to irin waɗannan su ne waɗanda za su samu shiga gidan aljanna. Wala yuzlamuna shay'a, ba za a zalunce su komai ba, inji Allah subhanahu wata'ala. Yanzu wannan aya tana zargi akan wa waɗanda suka bi sha'awa, dama malai yace wa tarki shahawati, kaga wannan shine mahallin shahadi cikin ayar, domin waɗannan mutane da suka maye gurbi sun zanto sun tozarta sallah, kuma sun bi soye-soyen zukatansu, duk abin da zuciya take sha'awar ta samu sai suka biye ma zuciya wajen sai an mallaki wannan abu, ko ta hanyar da Allah ya shar'anta ko ta hanyar da Allah bai shar'anta ba, shine wattaba'u shahawat. Sai Allah ya musu razani da cewa fa sawfa yalqawna ghayya, sai lalle za su gamu da uquba, da sannu za su gamu da uquba ko azaba. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljanna wa la yuzlamuna shay'a. Wannan aya tana cikin jerin ayoyi da ke cikin suratu Maryam, inda Allah maɗaukakin sarki ya lissafto annabawa daban-daban a jere da juna, tun daga farkon ta ambaci annabi Zakariya da ɗansa Yahaya, sannan aka kawo kisra na Maryamu da ɗanta annabi Isa alaihi salam, sannan sai kisra annabi Ibrahim wa zikru fil kitabi Ibrahim, sannan annabi Musa wa zikru fil kitabi Musa, sannan annabi Isma'il wa zikru fi kitabi Isma'il, annabi Idris wa zikru fi kitabi Idris, duk wadannan an ambace su, da Allah ya gama lissafa su cewa ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min zurriyyati Adam, wadannan da aka lissafa maka fa sune wadanda Allah ya musu ni'ima ta annabta, min zurriyyati Adam, cikin zurriyar annabi Adam alaihi salam, wa mimman hamalna ma'a Nuh, da kuma tsatsanmu irin waɗanda muka ɗauka cikin jirgin ruwa tare da annabi Nuhu alaihi salam, cikin ƴaƴansu, wa min zurriyyati Ibrahim wa Isra'il wa mimman hadaina wajtabaina, haka daga cikin zurriyar annabi Ibrahim alaihi salam da cikin zurriyar annabi Isra'il, Isra'il shine annabi Yaqub alaihi salam, wa mimman hadaina wajtabaina, da kuma irin waɗanda muka shiryar da su ta farki da gari, sannan muka zaɓe su da manzanci da annabci. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya, sun kasance idan an karanta musu ayoyin Ubangiji za su fadi suna masu sujada suna masu kuka don jin tsoron Allah ta'ala. To me ya faru? Fa khalafa min ba'dihim khalfun, sai waɗansu mamaya suka maye gurbinsu cikin ƴaƴansu, cikin jikokinsu, cikin tattaɓa kunnensu, su da suka zo a madadinsu bi iyayensu na da, wajen hali na gari, wajen ɗabi'a ta gari, ba haka suka yi ba. Azabus salata, farko sai suka wulakanta sallah, sannan wattaba'u shahawat, suka bi soye-soyen zukata. To shine Allah ce fasawfa yalqawna gayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljanna wa la yuzlamuna shay'a. Ina jin ma'anar ayat ta fito. Wa qala ta'ala, ubangiji ta'ala kuma yace, fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladhu hazzin azim. Wa qala alladhina utul ilm waylakum ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا إلى آخر الآية. وبنجي تعالى فخرج على قومه في زينته سيفتو أتكم متأنسا في زينته تكم كوليسا دا أدنسا وتو وانا آياتنا تكم آيوين بسكة كسر قارون قارون واندينا تكم بنو إسرائيل سنجزامن دا أنو موسى عليه السلام قال تكسن التاجرين دا ألا بيو كلي wanda Allah ce wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usba ulil quwwa iz qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Wato mun bashi dukiya da makullan taskokin dukiyarsa kadai, makullan kadai zaka iya samun karti 40 majiya karfi ba za su iya daukar su ba. Taska kaza, taska kaza, domin al-'usba wato adadi na mutane majiya karfi. Wadansu malaman tafsiri suka ce mutum 40, wadansu suka ce 70, wadansu suka ce mutum 10. Adadi mafi kankanta da aka faɗa don gane da usba shine mutum 10. To ko da ake kawo makullan taskarka, makullan ɗakunanka, makullan gidajenka karfi 10, idan aka musu lodin su ba za su ɗauka ba. Ai kaga gidajen na da yawa, ƙofofin na da yawa, abin da ke ciki kuma yana da yawa. To shine fa kharaja ala qaumihi fi zinati, ya fito cikin mutanensa yana cikin kwalliya da ƙawa da ado. قال الذين يريدون الحياة الدنيا إلو مدن دا سكي سارا يود دنيا دا سكي غنشي أتكي شي غاتا كيتي ريني تأوش ساعة سنسكي شي يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إناما منا دا إلن أبن دا أكا ويو قارون ندوكي إناما منا دا مكا من تن أبن دا أكا باشي إنه لذو حظا عظيم للكن شي ما أبو شنب بلبوني تفسكر دوكي تفسكر كلي. Wannan abin daga magawarin mutane suka faɗa kenan, wanda suke lura da al'amura kawai a mafararsu, amma ba sa iya hararo makarar al'amari, ba sa kallon aƙiba ta al'amari, kawai su yanzu suke kallo amma ba su san me ya ƙarshe ba. An fahimta ku? To masu ilimi wanda suke lura da aƙiba me suka ce? Wa qala allazina utul ilma, sai waɗanda aka baiwa ilimi suka ce wailakum, kaitanku da kuke fatan a baku irin abin da aka baiwa Qarun. Wai kun ganshi da kuɗi kuna fatan kuma Allah ta ku zama masu kuɗi irinsa? Kun ganshi da wadata kuna fatan wadata makamancin tansa? Wailakum, kaitanku, thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah, lada da Ubangiji ta alaye tattali a lahira shine yafi dacewa, shine mafi alkhairi, liman amana ga dukkan wanda yayi imani, wa amila salihan yazo yayi aiki nagari. Wato kenan abinda mabuta ilimin nan suke cewa shine da baka dukiya da za ka yi ta ado da ita, kana kafafa da ita, da kuma a baka imani da aiki na gari, wanne ne yafi? Imani da aiki na gari. Domin dukiya aƙibarta ba lallai bane ta zanto kyakkyawa, amma imani da aiki na gari ko aƙibarta kyakkyawa ce, ko shakka babu. Domin saboda imani da aiki na gari ne aka tanadi aljanna, innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Wato an yi tanadin aljanna don masu imani da masu aiki na gari. Da haka sai masu ilimi suka ce ku daina lura da kudinsa, ku lura da irin aikinsa, ku daina lura da dukiyarsa, ku lura da irin aqidarsa da manufarsa a cikin rayuwa. Idan yana da mummunan aqida, yana da mummunan aiki, yana da mummunan hali, kuɗi kawai ba za su tsayar da shi ba a ranar tashin kiyama. Thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah, wato lada da Allah ya yi tanadi shine yafi alkhairi ga dukkan mutumin da ya yi imani ya kuma yi aiki na gari. an fahimta ko. Wa qala ta'ala thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Ubangiji ta'ala yace sannan lalle za a tashe ku yawma idhin a wannan yini na kiyama, 'anil na'im dangane da ni'imomi da Allah ya muku. Ubangiji ta'ala zai tambaye ku, lalle za a tambaye ku dangane da ni'imomi da aka yi muku a ranar tashin kiyama. To nan malaman tafsiri sun yi sabani, wadanda suka ce da mummunai ake, wadanda suka ce da kafirai ake. Ma'ana idan an ce da kafirai ake, aka ce lalle za a yi muku tambaya game da irin ni'imomin da aka baku ranar tashin kiyama, kaga tambaya ce ta kunyatarwa, tambaya ta tursasawa, tambaya ta wahalar da wanda ake wa tambaya din. Amma idan aka ce da mummunai ake, to tambaya ce ta yi wa bawa kidaya na abin da Allah ya bashi da ni'ima, dan ya san irin karamcin da Allah ya masa. Ai na baka kaza, na baka kaza, na baka kaza, kaga Allah na kidayawa bawa abin da ya bashi kenan. An fahimta ko shine sun mala tusalunna yawma idhin anan nayi. Wadansu malamai suka ce ayar ta shafi kowa da kowa, ta shafi kafirai, ta shafi mummune, kowa za a tambaye shi dangane da ni'imar da aka bashi, illa iyaka mummune zai iya bada ansa ta gari saboda imaninsa da aikinsa na gari, amma kafiri ba zai iya bada ansa ta gari ba wanda za ta fishe shi, amma kowa sai an tambaye shi. Wato komai kankanuwar ni'ima da Allah ya baka sai ya tambaye ka ranar tashin kiyama ya ka gudanar da ita. To abinda wai malai yake nufi wajen kawo wannan ayar, in ya zanto cewa dukkan ni'ima sai an tambaye mutum ita, to da ni'imar ta zama mai yawa da ta zama kaɗan, wanne zai fi baiwa ɗan adam damar ansa tambaya cikin sauki? Ta zama kaɗan. To kaga shi ne falalar talauci ɗin da yake so shi. Falalar talauci ɗin ke nan. Ma'ana idan kai talaka ne, kaga tambayoyin da za a yi ma ba su da yawa, don ni'imar kai ba su da yawa a wurinka. Amma idan mutum mai wadata ne fa, ni'imar fa tana da yawa. Kai talaka ka tashi daga sabon gari, ka tsaya bakin bata kana jiran motar da za ta kai ka sauna, ko ka tsaya yan kula kana jiran motar da za ta kai ka Bakirawa ko Dawanau, ko ka tsaya bakin bata kana jiran motar da za ta kai ka Dorayi, za ta kai ka Fanshekara, Salawa, ina ne kai awa biyu kana jiran mota, ka ga ko wahala. Kafin ka je gida abincinka ya yi sanyi, tuwonka ya huce don baka da food flask da za a ajiye maka. To kaga wanda yake mawadaci kuwa, idan ba wannan motar a kowanne, idan ba wannan motar a kowanne, motocin ma ba ɗaya bace ba, ba biyu ba, wani uku, wani hudu, wani biyar, shi tashi daban, ta yara daban, ta hajiya daban, kuma ta hajiyar ma kuma kala-kala ce, kila ba guda ɗaya gare ta ba. To kaga wannan yadda zai ansa tambaya, kai ai zanda nan ne ka ƙare naka, kafin shi ai rabi kai ka ƙare naka tambayar. To shi ne abin da ke nuna falalar talauci din. Amma fa yin akwai imani tare da mutum, akwai sallamawa Allah subhanahu wa ta'ala. Amma idan talaka ya zanto baya da imani, yo ai wahala cikin wahala kenan. Talaka babu imani, talaka ba tawakkali, talaka babin Allah, talaka ba biyayya ga manzon Allah, talaka babu tawadu'u, talaka mai girman kai, a'ilun mustakbir da manzon Allah ya faɗa. To wannan kuma kaga a nan duniya mutum yana shan wahala, kuma yaje lahira ya sha wahala. Allah tsare. Wa qala ta'ala man kana yuridu al'ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuma madhura. Ubangiji ta'ala ce man kana yuridu al'ajila, duk wanda ya kasance yana son gidan gaggawa, al'ajila abu mai hanzari, abu mai gaggawa duniya kenan, ajjalna lahu fiha ma nasha, ma gaggauta masa abinda yake, abinda muke so fiha a cikin duniya din, shi ma wannan din liman nurid ga wanda muka ga dama. Ba duk wanda yake son duniya bane zamu bashi, sannan ba duk wanda muka bashi bane ba zai zanto abin da yake so ne muka bashi. Ta iyawa abin da kake so daban, Allah ya baka wani abu daban. Ta iyawa kana son abu kuma Allah ya hana ka shi. Kasancewar kana son duniya ba lalle bane baka samu, ko da ka aiki ne a samu duniya din. Amma kasancewar kana son lahira, lalle zaka samu lahira din in ka aiki ne neman lahira. Kaga bambanci kenan. Ita duniya zaka yi ta nema ka rasa, ko ka nema abu ka samu kishiyar sa, ko wanda yake kasa da shi, wannan haka yake. To amma lahira kuwa, idan ka nema abu bisa ga tsarin da Allah ya tsara, bisa ga hanyar da manzo Allah ya shimfiɗa, babu yanda za a yi ka rasa. To kaga ko wannan yana nuna wato fifikon lahira kenan, wato akan duniya. Wanda yake son duniya sai mu gaggauta masa abinda muka ga dama a ciki, tunda shi duniya ce manufarsa, ba ruwan shi da addini, ba ruwan shi da lahira. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدهورا sannan kuma sanya masa wutar jahannama yaslaha yaje shige ta mazmuman yana abin zargi madhuran abin nesantawa daga rahmar ubangiji shine al madhur ay al matrud min rahmatillahi ta'ala al mub'ad min rahmatillahi ta'ala daga tarada yatruduni wato wanda aka kora ko kuma madhura wato daga dahara ya daharu daidai da qada'a ya qada'u dahara ya daharu daidai da tsare da ya tsuru ta fuskar ma'ana idan an kori mutun daga ni'ima an kore shi daga ni'imar ubangiji ke Allah tsare mu wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma ayoyin da ke cikin wannan babi suna da yawa kuma dukkanin su wato ainihin sanannu ne a can cikin kisan dan qarun kila abin da ya kamata mu fito da shi na wanda yake dangantaka da babin yake dan karuna ya fito cikin kwalliya cikin ado mutane yan taron yoyoyo yan inarzu sai sai burge su sai suka ce ya laita lana misla ma utiya qarun ina ma muna da abin da aka baiwa dan qarun masana masu ilimi sai suka ce wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan ai ladan da Allah ya tattali shi yafi alkhairi ga wanda ya imani da aiki na gari sama da dukiyar da aka bar dan qarun to idan ka bi karshen kisar shi ne dan qarun din ne karshe dai duk da wannan dukiyar tashi tun da ya rayu akan hali na fasadi na barna sai ubangiji ta Allah dan marashi bai kikkiawan karshe ba tun anan gurin kafin ma a je can lahira tun anan duniya Allah ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin sai muka rufta kasa da shi da gidansa da ya gina yake alfahari da shi duk muka rubuta su cikin kasa fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah ba ya da wata tawaga ko waɗansu jama'a waɗanda za su iya tsare shi daga azabar ubangiji su taimake shi kuma kana min al-muntasirin ko ba zai iya taimakon kansa ba kaga aikibar abin ke wato kowane irin abu ana kallon mai aikibarsa ba wai kawai farkon abu mutum ke kallo ba ai da mutum yana kallon farkon abu baya kallon aikiba to sai zanto tunaninsa kamar tunani ne na ragon layya da aka so shi aka tashi a turke aka kawo dusa da harawa sai dauka gata ake mishi bai san ba su wanda suka bashi ne suke wa kansu gata an bayyana ku wa an Aisha radiyallahu ta'ala anha ما شبئ آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض متفق عليه وفي رواية ما شبئ آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض أنك حديث دقاء من عائشة الله شكال الداء قريتا tace ma tabi'a alu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam basu taba koshi ba min khubz sha'ir da gurata ko al-khubz din da aka yi da abin da ake kira sha'ir wanda yake dangin kayan abinci ne cikin abinci masu kima a wurin larabawa a da abu ne mai kima da aka gurata da aka yi da sha'ir tana da bambanci da gurata da aka yi da wani abu to manzon Allah iyalin gidansa basu taba koshi ba da gurasa da aka yi da sha'ir yaumaini kwanaki guda biyu mutatabi'aini a jere da juna basu taba samun wannan damar ba ma'ana za su zai iya wa yau sun ci irin wannan gurasan da aka yi da sha'ir amma gobe kuma ba za su samu ba su samu kwana biyu a jere da juna iyalin manzon Allah basu taba samun wannan ba wa fi riwayatin a wata riwaya ما شبئ آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر يا لنجنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تندي ذو مدينة بس تبقوا شيبا من طعام البر دا بنتن دا أكيد الكما ثلاث ليال تباعا كوانكيه داؤكو مبي بيتاجونا حتى قبضا حري ذو الوقتن دا الله كرب الله يوسف وتو أنت رواية أنت وانا بيو أونا رواية أنت kwana uku sannan a wata riwaya tana magana ne cewa tunda suke ba su taba koshi da wato buratun da aka da shi'ir ba a kwana guda biyu sawun a Makka ko a Madina amma a wannan riwayar tace munzu qadimal Madina tunda yazo Madina to tunda sai tunda zo Madina wannan ya nuna a Makka kila ya taba sun taba samu haka amma da aka zo Madina ne ba su samu ba har ya zo a lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa an bayyana ku to kaida ta larabci duk idan sai Ali Muhammad iyalan gidan Annabi Muhammad ma'ana iyalin sa dai ba su taba koshi da gurasan sha'ir ba ko kuma abincin da aka yi da alkama tsawon kwana uku a jere shi fa ina fata mun fahimta hadisi yana magana akan wa Ali Muhammad iyalan gidansa to shi din fakaran kansa ma'ana shi yana samun gurasa ya ci su iyalan gidan ne ba sa samu shi da su gaba daya wato ka'ida ta larabci idan an ce aluwa ne iyalan gidan wane to ana nufin shi mai gidan da su amma in an ambace shi shi kadai to ba lalle bane iyalan gidansa su shiga ciki amma in an ambaci iyalai to shi mai gidan yana ciki ka'idar larabci ce an gane ku Allah ce walaqad jaa ala fir'auna an-nuzur hakika masu gargadi sun zo wa iyalan fir'auna da masu gargadin suka zo iyalan fir'auna kadai suka yi wawaji ko haddashi fir'auna illa ala lutun najjaynahum bisahar sai iyalan gidan lutun ne kadai azaba bata kama su ba su kan mun tsamar da su da asusubahin fari shine bisahar mun tsamar da su a lokacin da ake yin sahur ko lokacin asubahin fari to da Allah ce illa ala lut sai iyalan gidan lut ma'ana to shi annabi lut sun fa shi ma yana wato duk ku dauki wannan a matsayin kaida duk lokacin da aka ce alu fulan wato iyalan wane to shi ba wannan wanen ya shiga ciki amma idan an ambace shi shi kadai to ba lalle bane iyalansa su shiga ciki sannan kuma a nan gurin ana magana akan alu Muhammad lokacin da Aisha take wannan magana ta ce Ali Muhammad da suwa take matansa da 'ya'yansa waɗanda suke zaune cikin gidansa da matansa da 'ya'yansa da suke zaune cikin gidansa kaga anan wannan ita ce babbar hujja kan cewa matan annabi suna cikin me suna cikin Ahlul Bait ba kamar yadda in shi'a suke kokarin fitar da matan annabi daga cikin Ahlul Bait ba dan lokacin da ake wannan maganar kafin wannan hadisin ya gaskata akan Aliyu da Fatima zai gaskata ne akan wa dan lokacin da ake wannan maganar kafin wannan hadisin ya gaskata akan Aliyu da Fatima zai gaskata ne akan wa akan Aisha da Hafsa da sauran ummahatul mu'minin gaba daya tunda lokacin nan Aliyu yana gidansa Fatima tana gidan Aliyu ko ba haka ba da haka duk da suna cikin Ahlul Bait amma ba wai a gidan annabi suke zaune ba shi yake ciyar da su annabi yana ciyar da iyalansa ne matansa kadai matansa tana gidan aure mijinta ke ciyar da ita to kaga anan gurin ana magana kan waɗanda annabi ke ciyarwa da haka dai kwakwaran hujja ce bisa ga cewa matan annabi suna cikin ahalinsa sallallahu alaihi wasallam dukkan wani yunkuri na fitar da matan annabi daga cikin Ahlul Bait to kokarin mukabara ce da kin gaskiya haka kawai bayan ta riga ta bayyana ga mutum Allah tsare mu وعن أروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قلت يا خالة فما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ألبانها فيسقينا متفق عليه تكنغات كمتن شان رواية قدابيدك أمنا عائشة أنا من ذيك مزال لك تكير رعيوة ودتك تقصى a rayuwa ta fuskar duniya ina fata mun fahimta a ce abincin da aka yi da alkama ba a taɓa yin kwana uku a jere ba a gidan annabi tare cewa shine afdalu khalqillahi ala al-itlaq mahallu shahid cikin hadisin kaga annabi ya rayu ne cikin me cikin karancin abin hannu karancin abin duniya sannan kuma inda a ce wani hali da ba wannan ba shi yake zama alkhairi gaba wato da Allah ya zabawa annabi wannan halin amma tun da ya bar shi a cikin wannan sai ya nuna wannan ɗin shi ya fi falala, shi ya fi daraja. Ina ba ta mun fahimta. Fiqhul Imamul Nawawi kenan dangane da hadisi. To kuma mu karanta wannan hadisi ko mu gani. Wannan hadisi an karɓo shi daga Urwa. Urwa ibn Zubair shi kuma ya ji daga Aisha, wato kaumar mahaifiyarsa Ummu na Aisha. Annaha kana taqul. Ummu na Aisha ta kasance tana cewa wallahi yabna ukhti in kunna la nanzuru ila al-hilal. Tace wallahi mun kasance mukan kalli wata lokacin da ya fito yana jariri har yazo ya shude summal hilal, wani watan ya saki fitowa yana jariri ya shude summal hilal, wani watan ya saki shudewa salasatu ahillatin fi shahrayn, watanni guda uku cikin wata biyu. Me take nufi da watanni guda uku cikin wata biyu? Wato fitowar wata din kenan. Lokacin da kaga na farko, kamar misali a ce kaga Shawwal, kaga Ramadan, kaga Sha'ban, kaga Ramadan, kaga Shawwal. Watan Sha'ban da ka gani an je karshen sa sai ka game Ramadan, an je karshen Ramadan sai ka game. To daga wannan Sha'ban din zuwa karshen Ramadan wata nawa ne? Amma kai wata nawa ka gani da danka? To shine abin da take nufi salatatu ahillatin fi shahari. Ina jin kowa da ya gane wannan. Yauwa, don wannan ka gan shi ne, wancan ka guda biyu farko duk ka gan su a me? Farkon su. Na ƙarshe kuma ka gan shi a me? A farkon abin nan ɗin sa. Waɗancan kowanne tunda na ƙarshe ka gan shi a farkon sa ne, kaga su waɗancan sun riga sun wuce. Saboda haka wannan kuma shi yanzu ka gan shi bai riga ma ya ko kwana ɗaya ba, kaga ya zama to salatu ahillatin fi shahraini. Wato kenan watanni guda uku cikin biyu. Tace waɗannan watanni sa iya wucewa tur wa ma uqida fi abiyati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam nar, ba tare da an kunna wuta a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba. Me take nufi da kunna wuta nan? Girki, dore girki. Amma ya ana kunna fitila da daddare, ba wannan take nufi ba ita. Dan wani zai ce to a cikin duhu ake kwana a gidan annabi ba a kunna fitila, da haka kuma sunna ne zikar mu kunna fitila. Kasan wani zai iya samu rudin kwakwalwa ya fahimta ka, kuma yace sunna ce a je ayi. To abinda wannan ke nufi ma'ana ba a kunna wuta wanda za a dora girki ba. Abinda yasa zaka fahimta ka, shi wanda yake magana da ita ya san haka take nufi. Kuntu sai nace da ita, ya kala ya yar uwar mahaifiyata, fama kana yu'ishukum, to me ke rayar da ku a gida? An yi wata biyu ba a dora girki ba, me kuke ci ku rayu? Kalat sai tace da shi al-aswadani, baƙaƙe biyu, at-tamru wal-ma, dabino da ruwa su ne kadai abincin mu a gida wata biyu. To ka duba gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, ai wata biyu ba abinda ake ci sai dabino da ruwa, tare cewa shi ne mafifici cikin halittar Allah gaba daya. Yanzu matan mace za ta iya jurewa wannan, ai wata biyu ana cin dabino da ruwa, sati biyu ma ku? Illa annahu qad kana li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam jiranu min al-ansar, sai dai annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da makwabta cikin mutanen Madina, jiran kenan. Wa kanat lahum mana'ih, sun kasance suna da awaki. Wa kanu yursiluna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min albaniha, sun kasance tunda sun san halin da annabi ke ciki sai su rinka aiko masa wani abu na nonan wannan awaki din. Fayaskina, sai ya rinka shayar da mu, mu iyalinsa ya zanto shi ne abincinmu. Ta ce in ma dai mun samu wani abu wanda ba dabino ba ruwa ba, to irin wannan ne. In ba dabino da ruwa ba, to sai fa 'yan makwabta da suke taimaka annabi da nono na awaki sun aiko masa, to shi kenan wannan ko sai mu samu wani sabon yanayi kenan a gida. An bayyanta ku? To a cikin wannan hadisi ya kamata mu kalle mun dai gane dangantakar hadisin da me da babin ko? Mun gane dangantakar hadisin da babin, wato dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu cikin hali na rashin wadata, tunda za a yi wata biyu cur ba a tare da an ɗora girki a gidansa ba, ai kowa ya san cewa ba wadata ce ta kawo haka ba, rashin wadata ne ya kawo haka. Sannan da tace illal aswadani, ba mu da komai sai al aswadani, wato ruwa da dabino. To a cikin wanne ne baki? Yauwa, dabinon Madina baki ne. Akwai dabino da ake kira al-ajwa, dabinon mutanen Madina, wanda manzo Allah ya faɗi shi cikin hadisi, yace cin guda bakwai kowace safiya yana maganin sihiri. In ka samu wannan lafiyayyen dabinon da safe kafin ka ci komai ka karya da guda bakwai, yana maganin sihiri. Ina fata an fahimta wannan darasin hadisin manzo Allah. Amma dole sai al-ajwa, ba kowa daga magarin dabino ba. Al-ajwa din za ka ganshi baki ne, ko mataki mataki ne. Idan ka je ma wurin masu sayar da dabino da ka ce al-ajwa, za ka ga cewa kudin kilo dinsa daban. Za ka ga wani dabinon kilo ɗaya ana maganan riyal biyar, wani riyal goma, sai ga al-ajwa wani lokacin ya kai riyal hamsin, riyal tamanin ma wani lokacin kilo ɗaya. To wannan shine al-ajwa, wanda shine dabinon Madina, wanda manzo Allah ce asalinsa daga aljanna yake. Asalinsa daga aljanna yake, da nassan hadisin manzo Allah. Wanda kai da mutum ya je umara yana da kyau, abinda babu a garinka ba sai ka dan rika ci ba. Ka je umara ko aikin hajji, sai dai kuma da yake mutanen mu so suke su makale kudinsu, su kuma al-ajwa din akwai ƙarin kuɗi a kai. To amma dai ga falalarsa. Ma'ana dai wannan dabinon shine al-ajwa, to kaga shi launinsa ai baki ne. To shi ruwa ba dan baki bane, shi aka sa masa abin nan, sai aka sa an danganta ruwa da baki dan makautaka da dabinon. Sai ya ce al-aswadani, kamar yadda za a ce al-qamarani, ana nufin me? Rana da wata. Kamar a ce al-umarani, ana nufin Abubakar da Umar. Kamar a ce al-isha'ani, ana nufin salatul isha da salatul maghrib. Ai ka guda ɗaya ce isha din, amma an riskar da ɗayan da ɗayar min babu taklif. Wato sai aka siffanta ɗaya da siffar ɗayar min ajilin mujawara, saboda makautaka da ke tsakaninsu da juna. Ina ba ta fahimta. Sannan wani abu na faɗakarwa haka a cikin hadisin, da ce cewa ma uqida fi abiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam narun, ba tare da an kunna wuta a gidajen annabi ba. Abiyat jami'i ne na me? Na bait. Jami'i ne na bait, ya zama gidaje kenan. Wato sai wanda ya nuna cewa matan annabi a gida ɗin suke, ko kuma kowace gidanta daban? Kowace gidanta daban. Kowace gidanta daban. Kar ka manta kuma fa annabi talaka ne, amma kowace gidanta daban. A'a, zai fi ne zaman lafiya, ba ta ne maka wai hakan ya zama wajibi mutum ya yi a cikin rayuwarsa ta aurataya ba, amma yana da hali ya yi masa daban-daban, zai fi zaman lafiya. Ko gida ɗaya ne, ai za ka yi daban-daban. Wannan ga ɗakinta, ga falanta, ga banɗakinta, ba ta haɗa komai da waccan ba. Waccan ma ga ɗakinta, ga falanta, ga banɗakinta, ba ta haɗa komai da waccan ba. Kila akwai babban falo na kowa da kowa a gidan, sannan akwai ƙaton kicin na yanzu a abincin gandu na kowa da kowa, amma duk wanda zai kayan kwalama tana ɗan ƙaramin kicin da ɗanta ɗan kankani. Wannan idan kai haka za a samu zaman lafiya, in kana da hali, in baka da hali ka hakura. Shine kawai maganar, ko ba haka ba? Dan manzo Allah ya abin da ɗinsu, kowace gidanta daban, sallallahu alaihi wasallam. To wannan kuma ya danganci rayuwar mutum, wannan baya cin karo da talauci, tunda in aka ce gari ƙauye ne ko ba babban birni ba, kaga ai floating gashi nan yankinan iyaye da kake so, a birni ne wannan magana take, wata babbar magana da sai an yi kaza sai an yi kaza. A takaice dai, in mutum yana da hali, idan ya yi gida daban-daban, to kila za a fi samun zaman lafiya, in shi adali ne zai tsaye adalci sosai da sosai. In kuma baya da hali ya haɗe su, to shi kenan abinda da ake so mutum ya yarwata wa iyalansa gurgudan yadda zai iya, gurgudan yadda shi ma zai more, shi ya ji daɗi so su ji daɗi, amma ba shi a wahale ba, so a wahale me kai a wahale, so a wahale. Ga su uku ko su hudu ko ban ɗaki ɗaya gare su a gida, sai ana layi da safe na kama layin ban ɗaki. Ina amfanin wannan? Ko mutum yana da wadata yadda mutanen mu suke kenan, sai mutum ya zuba gida, ya zuba ɗakunan ruhu, sai wani ɗan ƙaramin ban ɗaki can a lungu mai ɗan ƙaramin windo, da rana ma sai ka kunna fitila a ban ɗaki. To ko mutum yana da wadata, ina amfanin kuɗinka? Me za ka yi da su? Lahira ake zuwa da su? Ba nan ba za a ci a more a yi sallah da salati da istighfari, shi ke nan abin, kuma a shiga aljanna? Shi ne fa kawai abin da za a yi. amma kai ta tara su jama'a malan mu'addada ya hasabu anna malahu akhladahu Allah samu gani وعن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه مر بقوم بين أيديهم شاة كودي كافونا أبو درسو انكار فتكر واتمولا لفظا مدائع دتتي من ذا الله ينادو أنتم قمتاتك متانا مدينة سنة دابين دائك كده منائح منائح جمعين نكلم المنيحة المنيحة اتتي أكويا da mai ita zai baka da ita lokacin da hantsar ta take cike da nono yace kai ta sha idan nonon ya kare ka dawo da akuyata sukan yi haka dan karamci a daidai lokacin da galibin abincin rayuwarsu suna dogara ne akan me nono na dabbobi dabino sai kuma abin da aka je aka yi farauta aka samu saboda zamani na wannan to sai zan to ba kowa ke da dabbobi ba masu dabbobi sai su rinka yin karamci ga wanda ba da dabba idan ya duba cikin garken sa ya ga akuya mai hantsa sai ya dauke ta sai ba makocin sa yace yi amfani da nonon ta har zuwa lokacin da zai kare ka dawo mun da akuya ta to kaga wannan karamci ne to kaga ana ko wanda muke kena da juna don lokacin da zaka je kai amfani da nonon har ya kare kila kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ko nawa maka mutunta haka gurgurdan me ake yawan tata to kai ma a cikin wannan kwanaki ai kuma dole zaka yi me zaka yi kiyo kaga ai ko ba zai ce ga harawa ba kai kuma kai zaka nemo harawa da zaka bata kaga an yi ta'awun taimakekeniya da juna to irin wannan awakin su ne jam'in su sai a ce mana'ih idan guda ɗaya ce maniha idan ka duba kamus haka kai zaka ga yadda bayanin yake nan an karɓo daga Abu Sa'id al-Maqburi an Abi Huraira daga Abu Huraira Allah ya kare da gare shi أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية أبو هريرة ياوتي دولة دوت أنسمتاني أقبنسو قاوة أكويا قصصة إتتي مصلية فدعوه سيسك كلاشي فابا أن يأكل سيكيتي يسي شبه ذي شبه وقال يتي خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير النبي صلى الله عليه وسلم يا زو دنيا يا فتى يا برتا باتا غد يا تققوشي دا قراسة دا اكي دا شعير با ني انزو كزو كمبان قري اكو يا كنا قصا اكو شيء انزو انتي نيما نا هكولا نا هكولا دا ان الرايوا دا من ذا الله بلد رواه البخاري وانا حديث امام البخاري رويتوس تو وانا اذا متن يابر وانا ده نبو حكا النبي رأيو انا دلالة ده اقوه رأينا دلالة اكم وانا اما متن يبر وانا ده نبو يهارم تاوى كانسا تو وانا بحالات بطن ده الله شيء ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام اللي تفتروا على الله الكذب متن يهارم تاوى ده الله يهالة تاوى بحالات تاوى amma mutum ya guje wa abu dan fatan samun wanda ya fi shi matsayi wannan babu komai a kai sannan inda yunwa za ta kama shi kuma kaga ai Allah ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kanku da yunwa ko wahala a ya san yana da wani abin da zai ci wanda yake kasa da darajar wancan kuma yana ganin wannan din zai kara tara masa falala a lahira shi yasa sai haka shikenan ina fatan kun fahimta wannan hadisi Imam al-Bukhari rawaito shi masliya bi fathi al-mim ay mashwiya wato wanda aka gasa wa an anas radiyallahu anhu lam ya'kul an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala khiwan hatta mata wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mata rawahu al-bukhari wa fi riwayatin lahu wa la ra'a shatan سميطا بعينه قط صلى الله عليه وسلم وانا حديثي انكر قوشي لقى انا سلم مالك الله شكاري الداء قريش انا سلم مالك يتي لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان تندى النبي يتي بيتبا تن ابن تبا اكن خوان خوان وانا ابن امي كمادة تيبري اما يفعلون وانا تيبرينا الادة دمك ساعة قبام ينزل ينا دا تدو حكا ta yadda yana daidai da bakin mutum kawai sai dai ya rika tura abinci yana shiga bakinsa to waɗansu daga cikin shugabannin Laraba suke irin wannan, don sun girman kai ne wai su duka haka wajen cin abinci, sun fi ƙarfin dukawa, sai dai su kawo abin daidai sai tumbakinsu kawai ana ɗan turo shi na faɗowa haka. To shi ne kawan, shi ne ana tsammani ga yace tunda manzo Allah ke bai taɓa cin abinci akan irin wannan ba. To sai nuna cin abinci akan irin wannan abin yana da kyau, baya da kyau, don haka bai kamata muke. وما اكل خبزا مرققا حتى مات tunda annabi yake bai taba cin gurasa mai taushi ba har ya mutu. Wato galibin gurasa da yake ci busasshe busasshe ce, to kafo gurasa da mai taushi da busassa wacce tafi dadi? Mai taushi. To irin ta manzo Allah saboda gudun duniya yakan guje mata sai ita wacce wanda ba mai taushi ba. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi. Wa fi riwayatin lahu wala ra'a shatan samitan bi ainihi qatt. A wata riwaya ta Anas din, wato tunda annabi yake bai taba ganin akuya da aka gashe ta da fatar ta ba da idansa tunda yake. Wato sukan yi wa akuya wani salo a da, dan an riga an yanka ta, an fahimta ko? To gashin jikinta gaba ɗaya sai a fitar da shi ta hanyar kankarewa da wani abu, sai kirginta sai a bar shi da nama. To sai a feɗe ta haka, kawai a raba ta haka, a bankare ta, sai kawai a haɗa itace, sai kenan sai a gashe ta haka. To wannan shi abinci ne mai kima a wajensu. Wato idan mutum har yayi wannan to ya isa kenan a cikin Larabawa. To shi annabi saboda gudun duniya shi bai ma taɓa ganin wannan ba, sai dai da an ce an yi, ba ma ya ci ba sallallahu alaihi wasallam. Gani bai taɓa yi ba, shi ne shatan samitan, ashatu samir. Wato akuya wadda take samit ita ce wadda aka gashe ta tare da kirginta a jikinta bayan an fitar da mai gashinta, bayan an kankare gashinta. Wa an Nu'man ibn Bashir radiyallahu an qala laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alayhi wa sallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u bihi batana, rawahu Muslim. An karbo daga an Nu'man ibn Bashir, Allah shi kare ta gare shi, yace laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alaihi wa sallam, tabbata yake bai taba ganin farar gurasa ba. Wato farar gurasa a wancan lokaci ita ce wadda ake wa wani gashi na tsaf, gashin da ba zai sa ta kone ba, za ta kone da wuta amma tana fararta, wato ta gasu amma kuma gashin bai canja mata launi ba. To irin wannan ita ma abinci ne na dabaka ta sama cikin mutane, wato yan aji na sama cikin mutane, ajin masu nauyi ba ajin kasa-kasa ba. To shi irin wannan gurasan ba, sai dai annabi ya ji labarin ta, ganin ta ma bai taba yi ba. Kun gane ku? Hatta qabadahu Allah, har Allah ya karɓi rayuwarsa. Qila lahu, sai aka tambaye shi Sahal bin Sa'ad, hal kana lakum fi ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manakhir, shin a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuna da kayan surfe? Manakhil abinda ake amfani da shi da jami'i ne na munkhal ko munkhul, al-munkhul ko al-munkhal, abinda ake amfani da shi dan surfe abu a fitar da dusarsa. Ina fata mun fahimta. Sai aka ce shin a lokacin annabi kuna da kayan surfe kuwa da za ku surfe dawa ko masara ko sha'ir dan ku fitar da dusarsa? Kala, sai ce ma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam munkhalan, tunda annabi yake bai taba ganin kayan surfe ba. Min hina bata'athahu Allah, tun daga ranar da Allah ya aiko shi, hatta qabadahu Allah ta'ala, har Allah ya karbi rayuwarsa. Fa qila lahu, sai aka ce da shi, kayfa kuntum ta'kuluna sha'ir ghayra manqul, to ya kuke cin sha'ir, ha kuke ci ba surfewa da dusarsa da komai? Kala, sai ce kunna nutahanuhu, abinda muke nike shi muke yi a haka, ko mu dake shi a haka, idan muka daddaka shi muka daddaka shi a haka, sun manan wannan fukuhu, sai mu zo mu bushe shi kuma. Fa yatiru ma tsara, abinda iska ta dauke ya riga ya tafi, wa ma baqiya, abinda ya rage a kasan kuma sarrainahu, sai mu zuka shi da ruwa ya zama abinci. Kaga abincin masu gudun duniya kenan. Wato ba sai an kai surfe ba, an yi kaza, an yi bakace, sannan a zo a kai nika a yi lukui-lukui, duk ba haka ba, wannan duk bata lokaci. Rawahu al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari rawaito wannan hadisi. Qawluhu an-naqi, lafazin an-naqi dake cikin hadisin me yake nufi?
هو بفتح النون وكسر القاف إذن كوا نون فتحة قاف كلمة كسرة وتشديد الياء ياء كلمة شدة هو الخبز الحوارة شيني وتو قراسة وتتك فارة وهو شيني كما الدرمك أو أن الله أبشان أنا كنت الدرمك قوله سريناه ديتي سريناه هو بساء مثلثة دسامة أبو أكو أسما ثم را سن الرا مشددة وتتكي لشدة أكنت ثم ياء مثنات سنن ياكما وتتكي مي أبو بيو أكسا من تحت ثم نون سمن نون أي بللناه وعجلناه أبن دي رجي أن سيما جكاشي دلوا سيما قواقاشي wato yayi kulli na wanda za a yi gurasa da shi ko wanda za a yi wani abincin da shi abin da yake nufi kenan wato mana dai ba sai sun tsaya sun surfe ba ku ba kuma sai sun tsaya sun nika shi yadda zai gari yayi taushi ba wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dhat yawmin aw layla daga abu hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wata rana ko dai da daddare ko da rana fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhu sai kawai yake cibis da Abubakar da Umar akan hanya fa kala yace da su ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'a me fito da ku daga gidajen ku a yanzu a wannan lokacin kala sai suka ce al-ju' ya rasulullah suka ce wallahi mun wace ta fito da mu daga gida قال سيد النبي وأنا والذي نفسي بيدي لا أخرجني الذي أخرجكما والله نما إنا لن سواد واندرنا كهننسا أبن دي فتو دكوشي دي فتو دي دي جدانا سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيكا شكرا دمزا الله تكي وانا حالي وانا اوانا لوكا تي الدنيا باب وانا دي فيس مطعي النبن ني يفكوا مطعي تسوران النباوة أتكي مبيا النباكم باب وانا دي فأبو بكر مطعي فأتى رجلا من الأرض فقال سيما زالة ترسو قوما كتاشي فقاما معه سيسك تاشي تاردشي فأتى رجلا من الأنصار سيسك جيكدا ونمتن شكم متانا مدينة فإذا هو ليس في بيته سيسك ترشيكو بايا جدا فلما رأته المرأة يا عندما ترمي جدا تقام زن الله قالت سيسي مرحبا وأهلا لا لي كاترد جدنكا wato a larabci idan an ce ahlan wa sahlan wato takaice kalma ne suna nufin cewa ahlan wa sahlan ko ma'ana nazalta ahlan wa wajadta sahlan ma'ana ka sauka ga ahlinka sannan kuma ka samu yanayi mai sauki ma'ana da duk abin da kake jin tsoro na damuwa mu ba za ka samu a wajenmu ba ma'ana ba wata fargaba a cikin zaman ka tare da mu shine dai sai su takaice kalmar kawai sai su ce wato ahlan wa sahlan an gane ku wato wajadta ahlan wa halalta halalta sahlan ko nawa makamancin haka tace madalla lale da waɗannan baki fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce aina fulan ina wane قالت سيتي الذهب يستعذب لنا الماء سياتي في جيني ومن الروان دادي واتوان دبا من الزرسي بكنا سنة تكين هكا إذا جاء الأنصاري سيوان نمبا قنية سيوان نمتو مدينة داو يسامو قاء النبي سيدنا أبو بكر عمر سنة مغنى دما ترسى سنة تنبيت إنايك فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه سيكا لا النبي صحبان سبيون نم ثم قال يتي الحمد لله ما أهدوني اليوم أكرم أضيافا مني يتي نقول الله أيو باب ونمتن ديكي دم مفيا كيمر باكي إلينا مفيا درجة باكي أبان كسا إلينا فانطلق ننتا كسي تفي دقاوة فجاءهم بإذق سيزو مصد ونريشن دبينو وصلي يكريوشكو جهوشي أهو فيه بصر وتمر ورطب ده بصر ده تمر ده رطب دكن سو دبينو دي سي دي يا دنگانتي زانغو زانغو ده دبينو كي سامن كانسا دان ا سامو سوتنا بصر اكان تي مسا بصر ايرن سابن فتووا وندا ربي يانو ن ربي بينو نبا زاكي كانا تي شي دانيه دانيه هكا بينو نغبا داي با ده زاكي زاكي ده باولي to waɗansu suka so su ci abu a haka, ka san wani ko mangulin da ya fi so ya ci shi ɗanye-ɗanye. Tamr wanda ya riga ya nuna har ma ya bushe, amma rutab wanda ya riga ya nuna lugub amma kuma da damshi a jikinsa bai bushe ba, shi ne rutab. Ma'ana yana ganin ya kawo musu kala ɗaya bai burge ba, bari ya kawo musu kala uku idan ya so su ci wanda suke so, ka ƙarshen karam shi kenan. Wato in dai da hali ba wai takallufi za ka yi ba, ba ɗora kanka nauyi za ka yi ba, baƙonka ka karrama shi da nau'in abubuwa daban-daban yana da daɗi. Kar ka yi abin na alfahari don ka buɗe masa ido, sai an buɗe masa ido ya rasa ma mai zai ci, duk ya gigice ba haka ake ba. Ka san mutanen mu suna da irin wannan haska fitilar. Abinda za ka yi shi ne karamci, ga wannan ga wannan ga wannan, ko abinci da kai kala ɗaya idan ka miya kala biyu sai ka burge, ka ce kawai ka yi tuwo na masara ko na dawa, ko kuma ka yi tuwo na abin da ba a saba yin tuwon shi ba, kamar ka yi tuwon alkama ba a saba yin tuwon shi ba, miyar kai kala biyu, ga kuka ga kuɓewa, ko ga ɗanyar kuɓewa ga kuka, sai ka burge. Kaga ba wani kuɗi ka kashe ba, idan kai wanda kyakkyawan niyya ka sanya wannan farin cikin a cikin zuciyarsa, sai Allah baka lada mai yawa wanda baka tsammani. To ba latinan kana da hali ga tuwo ga wani abu ga wani abu ga wani abu, sai ga ka harhaɗa abubuwa da zaka samu lada da yawa. Dan haka sai zo musu da dabino da irin wannan kala-kala don saboda su samu yanayi wanda ya kowa ya ci abin da ya fi sha'awa. Faqala sai ce kulu, dan Allah ku fara cin wannan mana. Wa akhadha al-mudiya, sannan kawai sai ga ya ɗauki wuka ya tafi garki. Faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ce da shi iyyaka wal halu, dan Allah karka yanka wanda take shayar da yaya, karka yanka mai yara kanana da take shayar da su, nemo wanda ba ba ta da yaya, nemo wanda ba mai nono ba, domin dabba mai nono a wurin makiyayi ai jarice ita ma. To sai manzon Allah tunda shi za a yi wa karamci, sai baya son ya kure bakinsa da yawa. Wai Laraba suka ce idza kana akhuka asalan fala talaqhu kullahu, idan dan uwanka ya zama zuma to karka tande gaba daya, ka dan lasa ka bari kuma wata rana sai kai mai sai ka saki ta, amma idan ka tande gaba daya ma'ana ka kure shi kenan, wata rana sai ga an ganka ana jin kunya ana dan kaucewa, da mutum ya ganka sai dan yi haka sai ka wuce ya tashi, saboda kai mai kure mutane ne, mai nauyi ne kai. Wato wannan ya nuna mun wani abun nan, ka san Larabawa suna da wata al'ada idan kana zauna ka sasu na su dandanin mutum ya ganka in kun saba ya ce faddal, irin zo mu je gida ko a sha shayi ko a ci abinci, zai ta matsa maka musamman irin yan sunan suka tsana billahi alaik. To waɗansu ɗin da gaske suke yi, waɗansu kuma a'a ya zama al'ada ne ma, kowa ma tashi haka yake faɗa, kila idan ka kira mutum goma ba za ka samu ɗaya ya je ba, san kowa yana ji da karamcin cewa ba ina ganin ba dole ba ne ba, amma dai suna da irin wannan faddal faddal, da shi ne waɗansu mutanenmu na nan gurin. An je an sha ruwa da magariba irin da azumin na anuri, sai wani balarabe ya ce musu faddal, to shi kuma ya faɗa ne da irin faddal ta 'yan Sudan, irin bismillah ka ce alhamdulillah alhamdulillah, wala sai suka bi shi. Aka je aka ci abinci dai haka dai aka cinye girkin gidan gaba daya, washe gari sai suka sake dawowa masallaci, shi kuma ya gaza sai ki cewa faddal, suka sake musa. To shi ka ka'idarsa inda ya gansu sai ya faɗa, su ko ba sa iya cewa a'a shi kenan. To ranar dai da aka ce musu faddal suka ji a karo na uku, ya ce wallahi ɗan uwa muna jin dai gobe kila za mu yi tafiya, gobe ko kun zo ba za ku sayo ba za ku bar gari. To kaga a nan gurin hakikanin gaskiya, wato shi mai masaukin ne yake ce musu haka, kaga in ba haka ba ya gobe dawowa za su yi. To wannan ka ga duk wanda kai haka to ka kure shi da yawa. To yana da kyau mutum ya zo tona da kara wani lokacin ba, ko kana son abu ɗin sai ka ɗan kawar da kai, saboda idan an baka yau wata rana aka baka to kuma sai ka bari sai bayan wani lokaci mai so, amma idan kullum kai ta raƙowa ana ganinka sai a riƙa ɓuya saboda kai. Allah kuwa wata rana ma idan abin ya kai makwala sai a faɗa maka baƙar magana, to sai ka kaskanta, to bai kamata ɗan adam ya zama haka ba. Manzon Allah ce iyyaka wal halub, al halub bai dabba wanda take da nono take shayar da yaranta. Fa zabaha lahum, sai je ya samu dabba guda ya yanka musu ya kawo aka gashe ta, fa akalu min ash-shati. Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar suka ci wannan akuya. Wa min zalika al-izqi, suka ci daga wannan wato reshe na dabino da ya kawo, wanda ya kunshi nau'ika na dabino guda uku, busur da tamr da rutab. Wa sharibu, suka sha ruwa suka koshi. Falamma anshabi'u warau, yayin da suka koshi da abinci kuma suka koshi da ruwa, wato su a cikin larabci komai akwai hikima, sai da an ce shabi'a to ya koshi da abinci kenan. An gane ko? Idan an ce irtawa kuma ya koshi da ruwa kenan, kowane koshin sunansa daban saboda larabci yana da kalmomi da yawa. Falamma anshabi'u, yayin da suka koshi da abincin, warau kuma suka koshi da ruwan, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce aljuu, a sai ce li Abubakar da Umar, ya faɗa Abubakar da Umar, ya ce wallazi nafsi biyadihi, na rantse da wanda raina ke hannunsa, la tusalunna an hadha an-na'im yawm al-qiyama, sai an tambaye ku wannan ni'ima a ranar tashin kiyama, cewa kun bayar da godiyarta ko baku bayar da godiyarta ba. Akhrajakum min buyutikum al-juu, abinda ya fito da ku daga gidajenku shine yunwa, thumma lam tarji'u hatta asabakum hadha an-na'im, sai gashi baku koma gida ba har sai da wannan ni'ima ta ci karo da ku a hanya, lalle sai an tambaye ku game da wannan ranar tashin kiyama. Rawahu Muslim, Imam Muslim dai ya rawaito wannan hadisi. Qawluhu yasta'zib, a cikin hadisin da mai ruwaya yace yasta'zibu lana al-ma, matarsa tace yasta'zibu lana al-ma, wato ya tafi nemo mana ruwa kenan. Ay yatlubu al-ma' al-azb, ya tafi nemo ruwan dadi. Wa huwa at-tayyib, shine da dadin ruwa ba na zarfi ba. Wal izq bi kasra al-ain wa iskan adh-dhal al-mu'jama, al-izq idan kawa ainun kasra, dhalun kuma kai mata dauri. Wa huwa al-kibasa, shine ake cewa al-kibasa dai a wani larabcin. Wa hiya al-ghusnu, shine kuma reshe. Wal mudiya, al-mudiya kuma bi dhamm al-mim wa kasra ad-dal wa kasriha, wato zaka yi dhamma akan dal, wato wani lokacin kuma kai mata kasra, ko kace al-mudiya ko kace al-midiya, hiya sikin ita ce wuka. Wal halub, idan an ce al-halub, zatu laban, mai nono kenan cikin dabbobi. Wa su'alu an hadha an-na'im, tambaya da za a yi dangane da wannan ni'ima, su'alu ta'adidin ni'am, wato tambaya ce take dayar ni'ima da Allah ya yi musu, la su'alu tawbikhin wa ta'dhib, ba tambaya ce ta zargi da azabtar da su ba. Wallahu a'lam. Wa hadha al-ansari, shi ko wannan mutumin Madina, allazi atawhu, wanda suka zo gidansa, huwa abul haytham ibn taihan radiyallahu anhu, kaza ja'a mubayyanan fi riwayati tirmidhi wa ghayrihi, sunansa shine abul haytham ibn taihan, kamar yadda ya zo a bayyane a cikin riwaya ta imam tirmidhi, wato ba wannan riwaya ta shi mai wannan littafin ba. To ina ga sai mu takaita a nan gurin, abinda muka faɗa zama daidai. Allah ya shiba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Matsayin sanya dining table a gida ga wanda yake da sukuni amma ba da niyyar girman kai ba, ya halatta ko bai halatta ba? In ba da niyyar girman kai ba, ya halatta. Da niyyar girman kai to shine bai halatta ba. Mace idan ta yi wa mijinta nau'in kalar abinci daban-daban, za ta sami lada? A Allah ce fa man ya'malu mithqala dharratin khairan yara wa man ya'malu mithqala dharratin sharran. Komin gwargwadon alkhairi yake idan mutum ya yi shi na lada, komin kankantan alkhairi. Don haka bayan za ta samu lada, in har mijin ba mai rainuwa ba ne ba kuma, za ta sami kima a wajensa, zanto cewa tana iya yin abinci kala-kala haka. Wannan yakan burge da dama daga cikin mazaje, musamman mutanen da suke da abokanai ko kuma abokanan hulɗan da ko su ce a je gidansa a kawo abinci. Duk magidanci yana sai idan an zo gidansa an ci abinci ko an ɗauko abincin gidansa an kawo, ya ga wanda suka ci abincin sun ji daɗi, sai ga shi wannan abin alfahari ne a wajensa. Idan mace ta yi wannan, ku kaga za ta samu matsayi kenan a wajensa. Na ce idan mutum ba mai godiyar Allah ne ba mai rainuwa ba, don akwai namijin da komin yaya mace za ta yi masa shi kuma baya da godiyar Allah, to wannan kuma ba daidai ba ne ba. Ya halatta mutum ya riƙa karantawa iyalinsa irin waɗannan hadisan, na wannan babin da muke ciki don kokarin ya ja hankalinsu kar su shagalta da wasu abubuwa da ya halatta mana da bai halatta mu kanmu man karanta a nan gurin ayati sai su shafi maza da mata ne gaba daya ko mata kan min babu aula ma mutum ya karanta da su irin waɗannan hadisan tunda yawanci sun fi ruduwa da al'amuran duniya sama da da namiji za mu je mu ci karo da waɗansu hadisan a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana son abu mai sanyi mai zaki akwai su cikin halayyar annabi irin abin da yake so mai sanyi mai zaki za mu je mu ga wani tela ya gayyaci annabi ya je gidansa ya ci abinci sai suka tafi da su Anas dan Malik Anas dan Malik ya ce ina kallon annabi sai naga cikin abincin da yake an yi da kabewa yana yawan bin kabewa yana ci duk inda take sai ya dauka ya ce yace ni ma tun daga rannan duk inda naga kabewa sai na ci kaga akwai wadannan wadancan daban wadannan daban ko ba cin karo suka yi da juna ba wancan hali na kasancewarsa mai karamin karfi ta fuskar kuɗi wannan haka ne shine halin da Allah ya zaba masa amma ai talaka wani lokaci yakan samu wata rana ko a shekara ko a wata wanda zai ji ya samu wata wadatar da shi ma ya dana wani abin da masu hali suke danawa shi ma wata rana ya so kaza ya je gida an yi masa farfesu ya sha kunu wannan haka yana faruwa wani lokaci amma wannan kila da aka yi kuma sai wani wata ko kuma sai bayan wata biyu to amma dai shi ma dai ya taba ci ko shi ma ya je ya hado waɗansu kayayyakin salat an je an hada masa ko irin furus salat din nan ko juma'a ko wata shi ma dai yana danyi ba kamar na mala'u ba kullun shi yana dan samu da wani lokaci to wannan hadisai da suka nuna ga annabi ya samu kansa cikin wani yanayi na jin daɗi ga kuma wanda suke nuna hali na karamin karfi ta fuskar dukiya ta hanyar haka mutum zai fahimce shi abinda ya fi rinjaye din shine gudun duniya din da rashin damuwa da ita da rashin kulawa da abin da ke cikinta waɗancan kuma halat ne waɗanda suke nadira ababe ne wanda kaɗan suka faru ba wai su ne hali mafi rinjayen faruwa ba a cikin rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam to kuma wannan ɗin yana da tasiri wajen mutum ya zanto cewa ya mayar da al'amuransa ga Ubangiji kuma ya rage girman kai kuma ya fuskanci Allah da ibada inda ita wadata tana da wani abu koya mutum ya yi wadata fa koya ya yi wadata sai ya yi ɗan ɗagawa koya take wannan ɗagawar sai dai in ba ya da wadata kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna haka ka'idar ɗagawa take sannan koya mutum ya sa kaya na kasaita fa sai ya yi tafiyar kasaita ko ya sani ko bai sani ba abin zai kubuce bai lura ba wani lokacin Ibn Taymiyya yake cewa sanya kaya irin na mutane na saka dauki dabi'a irin ta su yace duk wanda ya sa kayan sarakuna to sai ka ga yana kyamare ta fushi kadai so yake ga ko wani daga nan gefen da wani daga nan gefen ko ba haka ba kai ba sarkin bane ba kawai irin kayan ka sa sai ka ga baka sai aure ka tafi kai kadai lallai wannan zo karka noje kaza ba dan gobe kawai dinga zama dan fada fadar ka haka saboda yanayin kayan da ka sa da ka shirye sai ka tafi kai kadai yace duk wanda ya sa kayan soja sai ka ga a cikin tafiyarsa akwai mummurɗe jiki da wani tsalle tsalle ko da bai ankara ba za ka tafiye sa yana ganin shi ya sha bamban da sauran mutane haka to haka duk wanda ya sa kayan mata sai ga shi ma ya zama ya sa kwarkwace haka da sauransu yana tafiya saka kal laga kai ba motsi sosai saboda ya sa kayan mata kuma su yanga suka iya ita suka fi more suka fi iyawa to shi ma sai ya zama yana yanga ma'ana dai wannan na da kyau mutum ya lura irin wannan to idan mutum ya sa kaya na tawazu'u na talakka to sai ya ga akwai tawazu'u komai kudinka in yanayin kayanka na talakkawa ne sai ka ga akwai wannan tawazu'ancin amma komai rashin kudinka komai karancin samunka ranar da duk ka samu waɗansu kaya na mal'o na ƙarshe ka sa to sai ka jefa ka fita daban ba ko ina ne zaka zauna ba ko wace mota zaka shiga ba sai ka tsaya bakin titi kana ta jiran motoci ko wace ka fa kudin mota amma ko wace ta zo ka ga waɗansu masu da titi ba nan zan ba a wuce wai ba shi zaka kuma ta zaka fa wai ba can za shi ba saboda yayi mai ya sa waɗansu kaya amma da ya je da ɗan nashi ba ya goba fallasa a guji zai shiga bai ma so zai shiga ba sai bayan ya shiga zai gane ya shiga to yana da kyau dai mu yi la'akari da wannan wanda yake cewa ina buƙatar a yi mana nasiha a kan ɗalibin da baya son ya je makaranta sai dai ya riƙa amfani da littafi mai fassara kuma yana matsayin ahlu sunna wannan kuskure ne kuma hasara ce mai girma a ce ba za ka je makaranta inda ake karatu ba wai sai dai ka rike littafi mai fassara littafi mai fassara ba zai iya koyar da kai addini ba tsantsa. Amma idan ka je makaranta dumbin alkhairin da ke ciki na da yawa, musamman irin darussa waɗannan wanda ake yin su a masallaci, shi masallaci a karan kansa yana da albarka. Mutum ya samu kansa a masallaci din wuri ne mai albarka, tunda manzo Allah ce ahabbul biqa'i ila Allah almasajid, cikin dukan wurare inda Allah ya fi kauna shi ne masallaci. Nan masallaci da kake gani wallahi ya fi falon gwamna, ya fi fada sarki, ya fi dukkan wata fata da dukkan wani attajiri da ka sani a wurin Allah ta'ala. To ka je wurin da Allah yake so kansa, ai ba karaman falala bace ba. To ballantana ka je wurin ana karanta ayoyin Allah, ya ce Allah, ya ce manzon Allah, ya ce. Kuma idan ka je wajen fa za ka ga wanda kafi, za ka ga wanda ya fika, fi ya fika din nan ta kowace ci, fi ko kafi shi ta kowace fuska. Za ka ga wanda ya fika shekaru, za ka ga wanda kafi, za ka ga wanda ya fika kuɗi, za ka ga wanda kafi, za ka ga wanda ya fika fahimta, za ka ga wanda ya kafi. Haka rayuwa take. To wannan sai ya sa mutum cakuɗuwa da jama'a, shi kansa alkhairi ne, kana cikin yan'uwanka musulmi. Amma alamar mutum kada ya je makaranta sai dai kawai ya sai kasa da ya ɓoye a ɗaki ya ji, to wannan alama ce ta girman kai. Ko sai dai kawai mutum ya ɗauki littafi mai fassara ya ce shi ba ruwansa da ya je makaranta, wato irin wannan suna ganin sun fi ƙarfinsu je su zauna, kawai wani yana faɗa musu wani abu, su sai dai su fahimta da kansu. To alkhairi da dama mutum ke wa kansa illa wanda bai san abin nan ba. To ya ma ya fahimci suna shi yanzu, ai kuskure ne ma ce shi ahlus sunna ne. Dai idan ka tambaye shi me sunna, wani bayani zai maka akan sunna wanda baya zuwa makaranta? A takaice dai hasara ce a cikin rayuwa mutum ya zanto baya zuwa makaranta. Kuma ka tambayi duk wanda yake zuwa makaranta, cikin waɗanda suke masu wadata ko waɗanda suke masu mukami ko waɗanda suke ƴan boko, idan sun shiga cikin sahun ƴan uwansu masu irin wannan matsayin, sai sun rinka ganin waɗancan din sun yi hasara, mu ne Allah maɗaukakin sarki yawa gata da ya turo mu muka zo inda ake karatu. Ɗan kasuwa idan ya shiga cikin ƴan uwansa ƴan kasuwa, ɗan boko idan ya shiga cikin ƴan uwansa ƴan boko, mutukar yana zuwa inda ake karatu din nan, musamman kuma yana da littafinsa yana bi diddige. Bayan an yi karatun da shi wani lokacin ya nemi kasar din dan ya ƙara nunawa, wallahi sai kaga da dama wani ɗan uwa da yanzu lokacin da muka buɗe masallacin Usman bin Affan muke zaune da shi a nan, to sai aiki ya sa aka ɗauke shi daga nan aka mai da shi wani gari. Wata rana sai ya zo same ni yake taimakon godiya, ni daga lokacin da yana nan ko gaisa ma ba ma yi sosai sosai. Ka san wani lokacin kana cikin abu baka gane kimar abu, sai Yakubu ce maka, ya ce wallahi bai gane kimar karatun da yake yi a nan gurin ba, kullum zai zo a yi karatu ya tafi, sai da aka yi masa transfer ya koma sai inda yake. Ya ce masallacin da yake unguwarsu na farko dai malamin an ɗauka babban malami ne, ce amma shi idan duk lokacin da malamin zai yi wata magana ko ya fata wata addini sai ya ji kurakurai biyu ko uku, sakamakon shi karatu da yake halarta a nan gurin sauraron kafin. Ya ce to wata rana dai na yi ƙarfin hali, bayan an yi masa fitowa ya faɗo wani abu, na ce malam ko kamar na taɓa jin an ce kaza an ce kaza, ya kawo hadisai da ya taɓa jin an faɗa an ce annabi ya yi kaza lokaci kaza, kuma wannan fitowar da ka faɗa din an ce a cikin littafi kaza take kuma tana da rauni a cikin karatu ko yake. Ya ce wallahi tun daga nan sai kasance malamin tsoron sai kiri, da ya gani sai tsoron, ya ce karshe dai daina zuwa masallacin ne tun da ina nan a firgice yake. Ya ce duk ko ba wai karatun ne ba, kawai halartar karatu ne. Ya ce amma lokacin da yake nan bai gane kimar abin da yake ba, sai da ya san wurin. To haka al'amura suke su da dama. Da haka hasara ce mutum ya zanto ya baya zuwa inda yake karatu. Kuma inda Kano ta saba man da sauran wurare da dama kenan. Ko ina ka je ka ga za ka ga Ahlus Sunna da wai haka inda yake karatu, haka zan tsa haka irin Kano. Malamai da suke Kano Ubangiji Ta'ala ya ba su ƙwarin gwiwar na su karantar makarantu a masallaci, za ka ga da dama ana karatuttuka. Da zaran kafir nan ka je wani wuri sai ka ga in ma dai ana yi dai, to bai kai abin ba afki sosai haka da sauransu. Wani na bukatar a yi wa ‘yan uwa nasiha a kan ɗaliban da suke cewa babu ruwansu da littattafan fikihu kuma ba sa girmama malaman mazhaba. Wannan kuskure ne, kuskure ne ka ce ba ruwanka da littafin fikihu. Za ka iya karanta littafin fikihu sai dai kawai abin da ya yi daidai da Qur'ani da hadisi ka ɗauka, abin da kuma bai gina kan Qur'ani da hadisi ba ka bar shi. Amma faɗin baƙar magana ko rashin ma girma masu wannan, yanzu ma mutum bai san addini ba, duk wanda ya san addini ba zai wannan shirman ba haka. Allah tsare mu. Muna buƙatar sanin ingancin littafin Ta'limul Muta'allim. ko wadansu fa'idoji a ciki wanda suke da alaƙa da neman ilimi, amma kuma akwai tabargaza mai yawa da kissoshi marasa kai da kuma hadisai mawdu'ai. Dan haka dai bana ganin wannan littafin zai taimaka maka. Akwai littafai da dama na wanda suke magana akan ladabin neman ilimi, wadansu manya wadansu kanana. Daga cikin mafiya girma na littafai akan wannan babin akwai Jami'u Bayanul Ilmi wa Fadlihi na Ibn Abdul Barr, babba ne shi wannan kware. To kuma banda shi akwai littafin Ibn Jama'a wanda yake magana akan ladabin mai neman ilimi da kuma ladabin shi kansa malami din. Sannan akwai wani karamin littafi wanda Sheikh Bakar Abu Zaid yayi, wani babban malami a Saudiya, Hilyatu Talibul Ilmi. To inda mutum zai samu wannan yafi fa'ida sama da Ta'limul Muta'allim. Kuma shi karami ne takaitacce haka. To waɗannan dai su ne ina ga takardun da suka fito min fili na iya karantawa da gaggawa. Wannan ya ce menene hukuncin waka a addinin Musulunci. Ina jin na riga na yi wannan maganar a tafsiri ko lokacin da muka yi tafsirin suratul Luqman a darasin farko na tafsirin suratul Luqman. Idan ka je ka samu wajen masu kasir za ka ji bayani da muka yi da dalilai a cikin addinin Musulunci waɗanda suke nuna haramcin waka, ayoyin da ake kafa hujja da su, da fassarar da sahabbai suka yi musu ko tabi'ai, da kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da suke nuna haramcin wato waka, musamman waka wadda suke haddar kayan kiɗa, waka mai haddar kayan kiɗa, wannan haramun ne. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa al-ghina yumbitun nifaq, sauraren wake-wake yana tsirar da munafunci a cikin zuciyar bawa. Da haka dai ya kamata mu kaucewa abubuwa waɗanda duk wanda zai bayanin halaccin su, to ba ya da wani dalili a shari'ance, sai dai kawai ya faɗi abinda waɗansu sun faɗa a da tuni kuma an yi musu raddi irinsu Ibn Hazm, ko kuma abinda waɗansu yanzu suke faɗa irinsu Qardawi ko su Muhammad al-Ghazali da makamantansu. Na'am, wannan su ne takardun da zan iya karantawa. Wai a nan gurin ana faɗakarwa cewa idan an tashi sallah yawanci waɗansu sukan tsaya a kan titi su yi sallah, kuma titi ne da motoci ke wucewa. Saboda haka da Allah, duk lokacin za a tayar da sallah mutum ya yi iyakacin ƙoƙarinsa ya ga an yi sahu da bai hau kan titi ba, sai fa in taron ya yi yawa da baya da za a yi. Amma dai idan aka bar matsa wani lokacin za a ga a wannan filin daga baya akwai waje, amma mutum baya san ya ketara sai shimfiɗa darduma a kan inda yake kan titi ne. Da haka da Allah mutane su lura da wannan. To ina ga sai mu takaita haka. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.